أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومسلمي بمجيب منازن شيء akan jihadi da kare kai nan kamata ne mu yi zance akan koyon fannin nan na ilimi na soja da abin da ya danganci dukkan fanni da yake zai zama sababin kare duniyar musulunci. Babu shakka cewa wannan zamani da muke ciki abin da ya danganci mas'ala ta fanni na soja ta ci gaba da aka samu a wannan bangare, babu shakka cewa makiyan musulmi sun ci gaba kwarai a wannan bangare, wato shine abin da ya danganci kayan yaki. Suna da nau'o'i na makamai, suna da nau'i daban-daban na makamai da yake sun shirya kowane lokaci su ga mai karshen musulunci. Babu shakka kamar yadda muka yi zance, kare musulunci da kasashen musulmai wajibi ne. To a yau wannan zamanin, in ba da wannan ilimi ba, yani ilimin nan na fannin abin da ya danganci mai kayan yaki, babu ne mai yiwuwa ba. Idan da an kasance ana yaki da baka da mashi da ire-irensu, yau mutum yana da bomb da zai sake hal wurin kilomita da 700,000, yau wannan bomb nana, kuma makiyan addini suna mallakan wannan. Saboda shi, idan ba mu da wannan ilimin, babu shakka mu kare kanmu, mu kare musulunci, mu kare duniyar musulunci abu ne da yake mai mawuyacin lamari. Akan haka, dukkan wanda yake cikin musulmai yana da iko ya koyi wannan ilimi. Saboda me? Kare musulunci da kasashen musulunci, to babu shakka koyon wannan ilimi wajibi ne a kansa. A cikin zance da za mu yi nan, saboda wannan zance abin da ya danganci jihadi, ba za mu fada da zance a nan ba, shine menene hukunci gudu a fagen fama? Babu shakka gudu a fagen fama yana cikin manya-manyan zunubai, ko da wani sababi kuma ne yana cikin manya-manyan zunubai. Haka cikin zance da yake ana yin shi a cikin wannan babi akan al'ada, shine zance wanda yake bayi da ake kamu a wurin yaki da shahidai da ake zancen su a nan. Na ji wannan ba abu ne da yake mun jarabtu da su ba, insha Allah za mu jinkirta zance a kansu in muka ga akwai wani bukata a yi zance. Lokacin da yake akwai bukata, za mu yi zance a kai. Na ji da wannan ne muka kawo ƙarshen zance akan babin nan na ibadat. Musan adatan Fiqi ana kasama shi ne zuwa mai gida biyu ko babi biyu. Babi na farko da ake zancen fiqi shi ne abin da ya danganci ibada. Tun lokacin da muka fara wannan zance har zuwa yau, dukkan zancen da muka yi mun zance ne kan abin da suke mai ibadu, yani abin da mai za mu ce ana neman kusanci ko wajibi kan mutum ko makruhi ko mustahabbi kansu muka yi zance. Daga yau har zuwa za mu shiga babin nan na mu'amalat, yani aikacecce ne ya a lokaci. Wannan babi za mu yi zance kan sai da sayarwa, za mu yi zance kan aure, za mu yi zance kan saki wa haka da. Insha Allah za mu shiga zance a yau ko in ce za mu yi shafida a kan abin da ya danganci na sai da sayarwa. Babu shakka cewa mutum ka ci dukiya wanda yake ba naka ba haramun ne. Dukiyan da mutum za ka mallaki ko za ka ci, akwai yanda musulunci ya muna shiri a kan wannan. Saboda shi mutum ka karbi dukiyan wani ba da yadda ba, ba da haɗin zuciyansa ba, wannan haramun ne. Dukkan aikatacce ne ya da zai shiga tsakanin kai da mutum na sai da sayarwa, asalinsa bai inganta ba, fashe ya zama ne tijara ne kuma akan yadda. Yani wanda zai sai da ya yadda, wanda zai sai shi ma mai a yaddansa ne, kamar yadda za mu yi zance kan sharuɗan sai da sayarwa. A nan malumma sun kasa sai da sayarwa zuwa ga mai gida biyar. Muna da sai da sayarwa wanne ke wajibi, muna da sai da sayarwa wanne ke mustahabbi, muna da sai da sayarwa wanne ke haramu, muna da sai da sayarwa wanne ke makruhi ne, muna da sai da sayarwa wanne ke mubahun ne. Yani shari'a bata haramta shi ba kuma bata haramta shi ba. Yani mutum kana da zabi, kamar masalan shan ruwa, shari'a ba ta ce maka shan ruwa haramun ne, ba ta ce maka mai halali ne. Na'am, abinda zaka sha shine mai halal ko haram. Mutum yanzu kana so ka tashi ka sha ruwa, ba haramun bane ba halali bane, yani kana son ka sha ruwa. Na'am, idan ka nemi kusanci da Allah cewa ruwan ga da zaka sha ne domin mai ka samu karfi kai ibada, sai Ubangijin Allah ya rubuta maka lada a kai. Akan haka malumma suka kasama suka raba sai da sayarwa har zuwa gida biyar ga da muka ambata. Na farko muna da sai da sayarwa wanne yake wajibi, muna da sai da sayarwa wanne yake haramu, muna da sai da sayarwa wanne yake mustahabbi, muna da sai da sayarwa wanne yake makruhi, sannan muna da sai da sayarwa wanne yake mubah. Tabari mu yi zance a yanzu a cikin wayannan dagogi na sai da sayarwa da muka ambata. Wani sai da sayarwa ne wajibi? Sai da sayarwa wanda yake wajibi shine kokarin da mutum zai yi sabili da ya samu abinda zai yi rayuwansa da shi, yani zai kiyaye rayuwansa a cikin mutunci da rayuwan iyalinsa a cikin mutunci. Ya cewa idan bai wannan sai da sayarwan ba, zai shiga cikin matsala, kuma iyalansa za su shiga cikin kunci. To wannan aiki wajibi ne a kansa, amma mu sani ba kowane aiki ba. Ba mutum ka ce in baka yi sai da sayarwa ba, ba za ka samu abin da za ka kiyaye mutuncinka da shi, saboda shi ya yi ka sai da giya. A'a, wannan za mu zo mu yi zance. Asalin aiki, ka tashi ka yi aiki wajibi ne ko ba wajibi ba ne? Ka yi sai da sayarwa wajibi ne ko ba wajibi ba ne? Na'am, ya zama wajibi a lokacin da yake mai kiyaye mutuncinka da mutuncin iyalanka ya dogara mai a kan wannan aiki da za ka yi. To nan wajibi ne wannan sai da sayarwa da za ka yi, domin idan ba ka yi ba, ba wani hanyar da za ka kare mutuncinka da mutuncin iyalanka. Saboda mai, da wannan ne za ka kare mutuncinka, ka kare mutuncin iyalanka, ya zamana ba za ka mika hannu zuwa ga waninka ba. To wannan idan mutum ya samu kansa cikin wannan hali, to sai da sayarwa wajibi ne a kansa. Sa'an nan muna da sai da sayarwa wanne yake mustahabi, shi ne sai da sayarwa wanne yake mutum zai yi sa domin ya yalwata ma iyalansa. Yani na'am, suna da abin da za su ci su sha, amma yana son mai ya kare yalwata musu. Koko a'a, hadafinsa shi ne mai ya amfanar da mai musulmai. To wannan mustahabi ne, yani yana da abin da zai ci ya sha, amma mai yana son mai ya amfanar da musulmai. Wannan aiki da yake yana yi ne saboda mai ya doki 'ya'yan musulmai da ba su da aiki, ya sa su cikin aikin da yake domin su ma mai su samu abin da za su ci su sha su yi sutura su suturta su ma makusantansu. Misali, kamar manomi ne da yake abin da ya girbe ya kai shekara ya ci, amma banda abincin shi da ya ajiye, sai ya fita a lokacin da yake da mai yake da lokaci, bayan ya girbe abin da zai girbe ya ajiye gida ana ci, yanzu akwai lokaci ba lokacin noma ba ne, sai ya fita yana sai da sayarwa. Abin da ya sa yake sai da sayarwa, saboda ya taimaka ma masu bukata, ya taimaka ma 'ya'yan musulmai da yake mai ba su da aikin yi. To wannan babu shakka yana da lada a kan wannan aiki. A nan za mu dan tsaya kadan mu yi ta'kidi kan wannan magana. Hakikatan a duniyanmu ta musulunci, a zangonmu na musulmai, inda za mu kula da irin wayannan lamurra da yake shari'anmu ya zo muna da shi ya yi zance a kai, hakikatan da samun talaka zai wuya. Yani mutum da yake kana da yalwa, ka yalwata ma iyalinka, sai ka tuna da waninka, yani ka tuna musulmai da ke daura da kai, su ma za ka yi ka taimaka musu. To wannan abin da ya kamata mu yi tunani ne kai kwarai, kada mutum ka ce kai ka samu ka yalwata ma iyalinka ba ka tunanin sauran mutane, wannan kanka kai mawa. Amma wannan da za ka zo ka yi na biyu da yake mustahabi ne, ka kula da 'yan wayanka musulmai, to Ubangijin Allah subhanahu wa ta'ala zai saka maka a wannan aiki da ka yi. Sha Allahu, a sabon saduwa ya mu yi zance a kan sai da sayarwa wanne yake haramun da sai da sayarwa wanne yake makruhi. Idan muka yi zancen haramun da makruhi, dukkan abin da yake ba su cikin wannan to mubahun ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.